الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو إيغا وتر رمضان شكرا تدبو دتريه دو دتلاتين دبيو باين هجراء النبي صلى الله عليه وسلم ودونا رانا تداتي دا بيا غواتن تقوت نشكرا دبو بيو دبو مشاد ايا تميلا ديا za mu fara darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin watan Ramadan na wannan shekara, wanda a cikin falalar Allah da ni'imarsa da tawfiqinsa ya bamu yawan rai har muka halarci wannan wata mai albarka. Akwai ƴan uwanmu da Allah madaukakin sarki bai nufe su da sake azumtar wannan wata ba, bara mun haɗu a wannan irin wannan majalisi tare da su a cikin darasinmu na tafsiri. Mun rinka sallar tarawih da su, sun yi azumi tare da mu, amma Allah ya sa sun riga mu gidan gaskiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da gafara, ya haƙƙaƙa kabarinsu, ya kyautata kwanciyarsu, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani da alkhairi. Kuma Allah maɗaukakin sarki da ya mana ni'imar halartar wannan azumi, Allah ya ba mu cikakken rabo a cikinsa, Allah ya mana muwafaƙa da samun gafararsa da yardarsa da kuma ƴantawarsa daga cikin wutar jahannama. Kamar yadda muka san aka wannan wato al'ada kyakkyawa ta tabbata wadda ta samo tushe daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'adar wato kusantar Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata muke fara wannan tafsiri. Kamar yadda kowace shekara muke yin shimfiɗa akan nuna muhimmancin kusantar Al-Qur'ani a wannan wata, tare da cewa kusantar Al-Qur'ani mabuɗin dukkan alkhairi ne a kowane kwanakin shekara, amma babu kamar a watan Ramadan. Muna tunatarwa da wannan al'ada daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasancewarsa a cikin watan Ramadan yana mudarasa Al-Qur'ani, wato yana maimaita karatun Al-Qur'ani da darasinsa tare da mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam. A kowane dare na Ramadan mala'ika Jibril yana saukowa su mudarasa Al-Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda baya yi a cikin sauran kwanakin shekara, wanda wannan ya nuna wato kulawa ta musamman da ake so a yi da Al-Qur'ani a cikin wannan wata, ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah shi ne ya saukar masa da sanu ƙuri'uka salatansa, ya saukar masa da cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana, amma duk da haka yake mudarasan, yake maimaita darasin Al-Qur'ani tare da mala'ika Jibril, wanda shi ne Allah ya aiko da ya saukar da Al-Qur'ani a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna muhimmancin kusantar Al-Qur'ani da bashi wato kulawa ta musamman a cikin wannan wata mai albarka. Al-Qur'ani da azumi a haɗa suke, Al-Qur'ani da azumi a haɗa suke, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace inna siyama wal Qur'an yashfa'ani yawm al qiyama, azumi da Al-Qur'ani suna yin ceto ranar al-qiyama. Azumi zai ce ma Allah, ya Allah, mana'atuhu ta'amahu wa sharabahu fashfi'ni fi, na hana masa abincinsa da abin shansa, ka bani cetonsa. Al-Qur'ani zai ce mana'atuhu an-nawm fashfi'ni fi, na hana shi bacci da daddare, wato yana tilawa Al-Qur'ani da daddare, ka bani cetonsa. Sai Allah madaukakin sarki ya ba su ceton. Dan haka Al-Qur'ani da azumi a haɗa suke. To yana ɗaya daga cikin abinda za mu yi don mu kyautata azuminmu, mu kusanci Al-Qur'ani. Kusantar Al-Qur'ani da azumi yana zuwa ta hanyar yawan tilawarsa. Magabata sun kasance suna da hizibin, suna da wato wurjinsu na Alkur'ani. Idan watan Ramadan ya zo, sai su rubanya shi, sai su rubanya shi fiye da yadda da suke karanta shi. Idan da suna sauke shi a cikin wata, sai su dawo suna sauke shi a ƙasa da haka. Akwai waɗanda suke sauke Alkur'ani duk mako, akwai wanda suke sauke shi duk kwana uku a cikin watan Ramadan, akwai ma waɗanda suke yin sauka daban ta rana da sauka daban ta dare a cikin watan Ramadan. Don haka kowannen mu ya kamata ya zamanto ya kusanci Alkur'ani, ya lizinta ma kansa wurdi na karatun Alkur'ani fiye da yanda da yake yi. In kuma da baya yi, ya lizinta ma kansa wurdi na karatun Alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka. Hanya ta biyu shine hanyar wato mudarasarsa, wanda muka ambata a hadisin Abdullahi dan Abbas, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mudarasa Alkur'ani, wato yin daukan darasin Alkur'ani. Daukan darasin Alkur'ani yana daga cikin yin daukan darasin Alkur'ani, wato sanin tafsirinsa, wanda shine muke kokarin yi a wannan watan, kuma a mafi yawa daga cikin garuruwan musulmi, musamman a wannan nahiyar tamu ta kasashen Afrika, yanda musulmi suke yawan wato kafa darussa na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Kamar yadda waɗansu za su karanta a cikin jarida, za su ga daga cikin ƙungiyoyin addinin musulunci, ƙungiyar Izatu Bid'a sun yaɗa cewa a wannan watan sun tura malamai da za su yi tafsiri a ƙasashen Afrika daban-daban har mutum guda 371, fiye da wanda da adadin waɗanda suka tura bara, wanda ya nuna wato kulawar wannan nahiya ta ƙasarmu da wannan sunna ta mudarasa Alkur'ani. Akwai alkhairi mai yawa a ciki. Sannan fuska ta uku ta wato kulawa da Alkur'ani shine yinsa a cikin sallar dare, karanta shi a cikin sallar dare, sallar tarawi da sallar tahajjud. Tahajjud shine ita ce sallar da ake bayan an kwanta an tashi. Tarawi kuma ita ce sallar da ake yi ake hutawa. Tahajjud za ta iya zamantowa tarawi, za kuma ta iya zamantowa a yi tarawi ɗin, wato a yi ƙiyamun layli bayan sallar isha, sannan kuma da daddaren an tashi a sake yin tahajjud, kamar yadda sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna. To karanta Alkur'ani a wannan lokaci yana daga cikin kulawa da Alkur'ani a cikin wannan wata. Waɗanda ba su da hadda suna karanta shi daga mushaf, kamar yadda Aisha ummul mu'minin takan sanya wani daga cikin wato bayinta wanda yake ya iya karatun Alkur'ani, ya mata sallar ashan, ya mata sallar tarawi, yana karanta Alkur'ani domin a samu albarkar saukar Alkur'ani. Sauke Alkur'ani a cikin watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yayi ba, amma an ruwaito daga cikin ayyukan magabata. Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito cewa da yana daga cikin sunnar magabata na ƙwarai as-salafus salih, cewa suna sauke Alkur'ani a cikin sallar tarawi na watan Ramadan. Saboda haka sauke yin sauka, sawa'un mutum yana sallar ne shi kadai ko kuma a cikin jam'i a inda ake karatun Alkur'ani, domin a sauke Alkur'ani wani yana daga cikin kulawa da Alkur'ani a cikin watan Ramadan. To Alkur'ani littafi ne mai albarka, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da shi a cikin Alkur'ani, wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, wannan Alkur'ani ne mai tarin albarka da muka saukar da shi, inji Allah jalla wa ala. Kuma Allah ya ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, littafi mai tarin albarka wanda muka saukar da shi a gare ka domin mutane su rinka yin tunani mai zurfi a cikin ayoyinsa, domin kuma wato ma'abuta hankula su samu wa'asuwa da shi. To haka ake Alkur'ani, Allah ya yi masa shaida da albarka. Abinda ake nufi da albarka shine tarin alkhairi mai yawa kuma mai dawwama. Alkhairi mai yawa kuma wanda baya yanke ba shine ma'anar albarka. Alkhairi komai yawansa idan zai yanke to karantacce ne. Haka zalika idan ya zamanto mai dorewa ne amma dan kankani ne, karantacce ne. Amma albarka ita ce alkhairi mai tarin yawa kuma wanda yake mai dorewa baya yankewa. To Alkur'ani wannan shine sifarsa. Akwai wannan albarka a cikin Alkur'ani, a cikin karatunsa, a cikin ma'anarsa, a cikin yin tajwidinsa, a cikin ka saye shi ka ajiye shi a gida ko kai sadaka da shi a cikin masallaci, a cikin a sa shi a saurari karatunsa, a cikin a yi masa hidima, a cikin a yi ma masu karanta shi hidima, ma ɗalibai da suke karanta Alkur'ani da makarantun Alkur'ani a kula da su a yi musu hidima, albarka ne. duk wani abu da yake da sila da alqur'ani albarka ne, kuma albarkar alqur'ani tana tare da makarancin sa, tana tare da marubucin sa, tana tare da mai koyar da shi, tana tare da mai koyan sa, tana tare da mai aiki da shi, tana tare da mai neman sanin sa, tana tare da mai neman mai hukunci da shi, tana tare da mai hidimta masa, tana tare da mai hidimta ma waɗanda suke hidimta masa. Duk wani abu da yake da sila da alqur'ani, to albarkar alqur'ani tana tare da wanda yake da wannan, wanda yake da wannan hidimar ta alqur'ani. Za ka ganta a cikin rayuwar mutum, za ka ganta a cikin zuriyarsa, za ka ganta a cikin kamarsa, za ka ganta a cikin kowane abu nasa. Don haka wannan wata, kamar yadda muka sani, watan azumi makaranta ne. Allah ta'ala ya ce ya wajabta mana azumi don mu samu takawa. Makaranta ce ta koyon takawa. To daga cikin abinda azumi yake karantar da mu, daga cikin abinda za mu horu da shi, ya zamanto kan cewa mun fita daga samunsa a cikin watan Ramadan, shine samun kyakkyawar alaka da Alkur'ani mai girma. Idan muka samu wannan kyakkyawar alaka, muka dore da wato kusanta ga Alkur'ani ta hanyar yawan karanta shi da hidimta masa da sauran fannoni da muka ambata na alaka da Alkur'ani, hakika mun samu babban rabo. Hakika mun samu goma ta arziki da abinda ake bukatar mu samu a cikin wannan wata mai albarka. Alhamdulillah, kamar yadda muka yanda tsarin mu yake na karatun, ba shine mu yi sauka ba a cikin wata. Duk da yake idan abu ne wanda yake mai yiwuwa, to amma domin ya zamanto fa'idar ta yawaita, mukan ba ma sanya ma kanmu wannan manufar ta ai sauka a cikin wata, ko a karanta izifi, ko ai rabin sauka, ko a karanta rubu'in alqur'ani, ko a karanta izifi goma, ko makamantan wannan. Gwargwado yanda abubuwa da suke cikin ayoyi na matsaloli na ilimi na karantarwar da alqur'ani yake mana, zan yi kokari mu fahimci wannan, mu kokari kuma mu ya zamanto cewa darasin namu ya kunshi wannan. Bara mun faro daga cikin suratul nisa, daga ayar alwala, يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مكدري a cikin aya ta 5 ta suratul maida, kuma gashi bana ma insha Allah daga ayar alwala zamu tashi ayar taimama. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه, saboda haka zamu tashi daga nan wajen har iya yanda Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu ikon yi, ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu samu albarkar wannan wata na Ramadan, ya sanya mu samu albarkar alqur'ani, ya bude zukatanmu da samun ingantacciyar fahimta ta alqur'ani, ya kwance dukkan kulli daga harshen mu da muke karatu da ni da Malam Sa'id, ya kwance dukkan wani kulli akan harshen mu, kan ya zamanto an samu ingantacciyar fahimta, kuma Allah madaukakin sarki ya bamu wato ya bude mana kofofin hikimomi dake cikin alqur'ani da kofofin albarkatu dake cikin alqur'ani, musamman a cikin wannan wata mai albarka. Kamar yanda muka yi bara, bana ma haka zamu rinka fara karatu karfe 4 da kwata insha Allah, ni minti 15 muna amsa tambayoyi waɗanda za a rubuta a turo, sai zamanto cewar tambayoyin da aka rubuto yau, in Allah ya taimu, gobe za a amsa su. Sannan mai karatu daga karfe 4 da rabi insha Allah zuwa karfe 5 da rabi a kowace rana, har kuma zuwa lokacin da zamu yi sauka insha Allah. Saboda haka sai mu fara bi idnillahi wa bi tawfiqihi wa husni bala'ihi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كو وأن سكي إيماني وأن يا نونة شواء أمرنون دع الله ذي كرا دشي ينا دك سكين ينا دك سكين أبن دي واتو ينا دك سكين لازم إيماني ma'ana duk mai imani yana lazimtar sa ya aiki da abin da yake cikin umarnin wannan ayar idan bai yi ba imanin sa yana da tawaya. Allah ya ce idza qumtum ila ssala idan kuka yi azamar yin sallah ma'anar alqiyam anan wajen idza qumtum ma'anar ma'anar sa shine azama ta yin abu kamar yanda yake a harshen larabawa qamu faqalu himana ghairu maqrubi بأن حسنا وحيا من بني أسد قاموا وقالوا حمانا غير مطروب أشكين كثير نابغة سوى واتو قبيل الحسن دوتا ودوان جنجي دكتكين بنو أسد سنية أزمى سنشي أظن دمكة أريبا واندي إسي شمتا واتو سنية قالوا بلي ينا نيما واتو يبقى سراكنا أكن سأشي ويوات أننغا أبن دكتفر أسن بكرفن أتباسي سي قاموا فقالوا sun yi azama suka fada. To Allah ya ce ma'anar idza alqiyam anan idza qumtum ma'anar idza qumtum idza azamtum ila ssala idan kuka yi azamar yin sallah ma'ana kuka yi niyyar yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku alwajhu yana farawa daga manadifu sha'rir ra'si almu'tad daga inda wato gashin kai yake fita wanda yake na al'ada ma'ana inda gashin kai yake fita saman goshi kenan a sawa'un kana mutumin da yake da sanko idan gashin sa daga tsakiyar kai yake farawa ba zai ce fuskar sa ta fara daga tsakiyar ka ba a'a ba zai ce zai je inda gashin ya fara ba a'a inda dai bisa na al'adar mutane gashi ya saba fitowa saman goshi nan ne haddin fuska ta sama haddin sa na ƙasa kuma shine zuwa haba ta hada amma anan haba din da abin da yake tare da habar shine gemu komai tsawon gemu yana daga cikin alwajhu yana daga cikin domin ana sa abin da ake yi da alwajhu ma bihi tahsulul muwajaha abinda ake gani idan abin da yake fuskantar mutum dan haka ne ma aka kira shi ta alwajhu saboda take fuskantar ka to abinda kake gani in mutum ya fuskance ka shine wajhu to gemu ko yana daga ciki saboda haka duk tsawon gemu wajibi ne a wanke shi domin yana daga cikin alwajhu a tsawon fuska kenan fadinta kuma daga kunne zuwa kunne saboda haka saje yana cikin fuska da haka al'izar shine wato dan wannan farin da ke tsakanin kunne da saje shi ma yana daga cikin fuska wajibi ne a wanke shi to Allah da yace fasilu wujuhakum wannan umarni dinnan kuma na Allah yana nufi akan wajarci idan kun yi azamar yin sallah to ku yi waɗannan abubuwan da aka ambata shine alwala wannan ya nuna cewa kenan koyaushe mutum ya yi azamar yin sallah wajibi ne yayi alwala zahirin aya kenan amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna wannan wajibci akan wanda yake yayi azamar yin sallah alhali ya bashi da alwala shi yasa ne malamai sai suka yi tawilin wannan kamar da Imam Malik ya ruwaito malamin sa Zaid ibn Aslam wanda malamin fiqh ne malamin hadith ne ko malamin tafsir ne Zaid ibn Aslam al-Adawi maulan sayyidina Umar baban sa baran sayyidina Umar ne yace ma'ana idza qumtum ila ssalati minan nawmi in kun tashi za ku yi sallah daga bacci ma'ana in kun yi bacci kun tashi kun ga ba ku da alwala kenan saboda haka wannan umarni ga wanda yake bacci ne ya tashi zai yi sallah to sai aka yi ilhaqin sa kuma da duk wani wanda yake alwalar sa ta kare wajibi ne idan zai yi sallah sai yayi alwala saboda haka wannan umar wajibcin yana nan amma ga wanda yake ba shi da alwala ai idza qumtum ila ssalati muhdathina in kun tashi za ku yi sallah, kun yi azamar yin sallah, alhali kuna cikin rashin tsarki, to ku yi alwala, ku wanke fuskokinku. To idan kuna da tsarki fa, su wannan umarrin bai hau kansu ba? Mana in kana da alwala, ba za ka sake yin wata alwalan ba in kai azamar yin sallah? Wannan akwai tafsir tsakanin malamai. Idan kai sallah da wannan alwalar, alal misali kai sallah azhar, ka zo za a yi sallar la'asar. Idan ka sake wata alwalar, to wannan yin sake wata alwalar domin yin sallar la'asar wannan mandubi ne, mustahabi ne. Saboda haka shi ma idan kumtum ila salati faghsilu, umarnin zai iya shafar sa, amma ta fuskar istihbabi, ba ta fuskar wajibci ba. Sai zamanto an yi amfani da al'amru da ma'anoni guda biyu. Al'amru an yi amfani da umarni din ta babin wajibci ga wanda ba shi da alwala, ta babin mustahabbanci ga wanda yake da alwala. Domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana yi a farkon musulunci, kowace sallah sai ya sake mata alwala. Sai a shekarar fathu Makka sai yayi salloli guda hudu ga baki ɗaya da alwala ɗaya. Sai sayyidina Umar yace masa, ya Rasulullah, ra'aituka sana'ata shay'an ma kunta tasna'uhu, naga kai wani abu ba kasance haka kake yi ba. Yace amdan sana'atu ya Umar, yace da gangan ne haka ya Umar, da gangan ne haka, wato ma'ana yayi haka ne dan ya nuna cewa ba wajibi bane koyaushe kazo zaka yi sallah sai kai alwala. A farkon musulunci akwai hadisai da suka nuna cewa da haka al'amarin yake. An umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yin alwala ga kowace sallah, in zai yi sallah sai yayi sake sabuwar alwala. Yayin da ya tsananta, da ya zamanto akwai mashakka, sai Allah ta'ala ya umarce shi da yin aswaki yayin da zai yi kowace alwala. Saboda haka yin aswaki, in kai aswaki tamkar ka sake wata alwalan ne. Saboda haka umarnin da yake cikin wannan hadisi, wannan aya, kamar yadda muka ambata, umarni ne na wajibci ga wanda ba shi da alwala. Wajibi ne idan zai yi sallah ya alwala. Umarni ne na mustahabbanci ga wanda yake da alwala, in zai sallah ya sake wata alwalar sabuwa. Amma idan kayi alwala fa, kayi alwala za ka yi sallah azhar, sai wani abu ya sha maka gaba, baka yi sallah azhar ba, baka yi nafila ba da wannan alwalar, har ka je kai wata harkar tsarki, kuma alwalar bata kare ba, kafin ka sake alwalar sai ka ce sai ka sake wata alwalar, ya halatta kai wannan? Nan wajen mafiya yawan malamai sun ce wannan ita ce alwalar da take aka alwala ta haram. Kusa akwai alwala ta haram, to wannan ita ce alwala ta haram, domin yana daga cikin guluwi a cikin addini. Kai alwala dan kai ibada, sai kace ganin kamar wannan alwalar ba kai ba, ko domin ba kai ibada ba kai ba, sai ka sake wata, to wannan guluwi ne a cikin addini. Malamai sun hana wannan. Amma idan ka riga kai sallah da wannan alwalar, to zaka iya sake wata alwalar ta fuskar al-istihbab. Kamar yadda yazo, kamar yanda muka ambata daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma kamar yanda Abdullahi dan Umar yake yi, yana daga cikin abubuwan da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu wa arda ya kasance ya nizumta masa, kowace sallah sai ya sake mata sabuwar alwala. To Allah ta'ala ya ce faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku, mun ambaci hajjin fuska, wa aydiyakum ila almarafiqi, kuma ku wanke hannuwanku ya zuwa ga almarafiqi, gwiwoyin hannu. Alyadu a larabci, in aka yi itlaqinsa, in aka sake shi babu kaidi, yana nufin hannu, daga yana nufin tsintsiyar hannu, yana iya daukan dan, yana iya daukan dantse, kuma yana iya daukan hannu gabaki daya tun daga wato kafada har ya zuwa ga hannun gabaki daya. To idan aka ce ku wanke hannayenku, aka yi shiru, wanda ya wanke tsintsiyar hannu ya kamanta umarnin ko bai kamanta ba? Tunda cewa aka yi hannu itlaqi aka yi, ba a kayyade ba. Wanda ya wanke zuwa dantse yayi, haka dalika wanda ya wanke zuwa kafada yayi. To wannan shi ake kira al-ijmal, an dunkula magana ba a bayyana ta ba. Amma da Allah yace ilal marafiq, an bayyana ko ba a bayyana ba? An bayyana, ya zuwa ga gwiwar hannu. To anan wajen gwiwar hannu tana cikin haddin abinda za a wanke ko ka bata cikin haddin? Ma'ana idan ka wanke ya zamanto ka zo dab da gwiwar hannu, baka wanke hadda gwiwar hannu din ba, ka wanke hannunka kamar yadda Allah yake, ko baka wanke hannunka ba? Na'am, baka wanke ba. Amma Al-Qur'ani ya bayyana, akwai dalili a cikin Al-Qur'ani, saboda ita al-ghaya algaya ta algaya wato aka takaice abu ya hada iyakar haddin koko bai hada shi ba in ka zo daidai iyakar yayi koko sai ka ketare haddin yanzu kamar ma'ana wajen azumi an ce mana wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr ku ci ku sha har sai alfajr ya bayyana ma'ana idan ka ci lokacin alfajir yana fito ya halatta ka ci gaba kai ta ci har sai alfajir ya fito ko ka za ka gama ci ne kafin fitowa alfajir da azumi kafin fitowa alfajir to shi yasa dai sunna ita ce take raba gardama a cikin wannan al'amari tunda in dai kace za ka buluga ne waɗansu suna cewa idan almaghya yana daga cikin jinsin ga idan gayar ta daga cikin jinsin almaghya ta shiga ciki idan ku bata cikin jinsin bata shiga ciki ba yanzu kamar hannu gwiwar hannu ta daga cikin jinsin hannu ku bata cikin jinsin hannu to za ka sai ta shiga sai an wanke gwiwar hannu amma dare amma alfajr hudowa alfajr rana ta daga cikin jinsin dare ku bata daga cikin jinsin dare bata daga cikin jinsin dare naga bata daga cikin gayar ba dan ka daina cin abinci kafin rana ta fito kafin alfajr ya fito to dan sun faɗi wannan ka'idar to amma ba zan laifin rinzumta ba tunda babu nasi akanta lugace zaka iya samun abin da ya saba ma ka'idar to abin da ya warware gardama a wannan mas'alar tamu dangane da alwala shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na Abu Huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yin alwala da ya wanke hannunsa ghasala yadahu hatta ashra'a fil abd har sai da ya fara wanke dantse dantse ya ketare gwiwar hannu ko saboda haka kaga gwiwar hannu ta shiga cikin abin da ake wankewa dan haka wannan hadisin ya nuna kan cewar gwiwar hannu ana wanke ta ba wai ana takaita wankewar zuwa gare ta bane dan haka idan ka mutum ya zo alwala lallai ya wanke hajjuzin dantsansa domin ya tabbatar gwiwar hannu ta shiga ciki saboda gayar tana daga cikin abin da ake so a wanke ila din da ake nufi anan wajen ma'ani ai tare da gwiwar hannu saboda haka Abu Huraira yana wanke hannunsa shi har sai ya kai zuwa hamata saboda ita matuƙa shi kuma ya fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa tablughul hilyatu min almu'min haythu yablughul wudu haythu yablughu aba'ul wudu wato adan da ake yi ma mu'mini ranar alkiyama yana isa iyayen da wato a gabobin alwala suke kaiwa dan haka idan gabar alwalanka ta kai zuwa gwiwar hannu ne to haka za a yi maka ado zuwa gwiwar hannu amma in ta kai zuwa kafada har kafada za a yi maka ado wannan tawili yayi duk sabai suka saba masa shine yake da wannan fahimta amma dai abinda ya ruwaito daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanke sashen dantsansa domin ya tabbatar gwiwar hannu ta shiga ciki faktilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum kuma ku yi shafa ga kawukanku ku shafa kawukanku nan wajen shafar kai sunna ta bayyana cewa ga baki ɗaya ne ba juz'in kai ba kamar yanda Imam Shafi'i yace abinda domin Imam Shafi'i cewa ai Allah ba cewa wamsahu ru'usakum ba cewa wamsahu ru'usakum ba Allah ta yi wamsahu bi ru'usikum saboda haka ba din nan litta'idi ku shafa wani abu na kanku sauran malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Imam Shafi'i ya karfafa wannan ma'ana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Mughirah bin Shu'ba ya shafa wato makwarkwadarsa gashin gaban kansa kawai saboda haka in mutum ya shafa wani abu na gashin kai ya wadatar to malamai suka ce ai a hadisin da ya shafa makwarkwadan ya shafa kuma kan rawani wannan yana daga cikin ruksa ba za ka yi amfani da ruksa ba na ka zo ka tabbatar da ka'ida alqur'ani ya ce ku shafa kanku da yake ba din nan an kawo ta ne dan a bayyana cewa shafar da ake nufi shafar da za a yi da ruwa ba kawai shafa ba domin idan mutum ya zo alwala ya shafa kansa idan yanzu ka idan kawai baka ɗebi ruwa ba kawai sai ka shafa kanka za a ce ka shafa kai ko baka shafa kai ba ka shafa saboda kan aka ce masaha ra'sahu kawai ya shafa kansa ya shafa to da Allah ya ce wamsahu ru'usakum sai a ce to ai ba a ce mu sai mu shafa da ruwa ba kawai mu shafa kanmu ma an yi alwala ta yi amma da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum yana nufin cewa akwai almamsuhu bihi akwai abinda ake shafawa akwai kuma abinda ake shafa shi da shi shi yasa aka ce wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu alma'a bi ru'usikum ku shafa ruwa da hannuwanku da kawukanku saboda haka aka kawo badin ba domin ta nuna at-tabi'iz bane, dan haka kun ga sallam da ya tashi shafar kai bada'a bi muqaddami ra'sihi, ya fara da gaban kansa, famasaha bi yadayhi hatta balaga qafahu, ya shafa da hannuwansa har sai da ya kai tsayarsa, sannan ya dawo da hannuwan min haythu bada'a. Haka shafar kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita. To wannan shi ne cikakken shafar kai, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayyana ma'anar alqur'ani, ko wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar da alqur'ani gare ka dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Allah da yake ku yi shafar kai, to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna ga yanda ake alwala, kuma da yayi alwalan yace hadhal wudu, wannan ce alwala, wannan ita ce, wato ita ce alwalar da Allah yake ayi. Saboda haka in ga tashi, in mutum zai shafa kai ya shafa kansa gabaki daya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa arjulakum ila al-ka'bayn, wa ita ce qira'at jumhur, ko wa arjulakum ila al-ka'bayn ita ce qira'ar asim, kamar qira'at da muka karanta, wa arjulakum inna ma'tuf ni ala faghsilu, kuma ku wanke kafafunku ila al-ka'bayn zuwa ga idan sawu, an yi atafin wato a kafafu akan kai, amma affi ne akan al-mahal, fi'ilin daban ne. Can an ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ba ana nufin wamsahu arjulakum bane, ana nufin waghsilu wujuha waghsilu arjulakum, ku wanke kafafunku. Kuma wannan yana daga cikin uslubin larabci, allabtuha tibnan wa ma'an barida, na ciyar da dabbata da ingiriti da kuma ruwa wanda yake mai sanyi, ya ciyar da ita ruwa ne, ko ko dai ya shayar da ita ruwa, ya shayar da ita ruwa, amma sai aka shafa shayarwar, aka ce allabtuha tibnan wa ma'an baridan, ai wasaqaituha ma'an baridan. Wannan uslubi ne larabci, kuma alqurani ba larabe ne, dan haka idan yazo da uslubin larabci ba za ka ce wannan abu ne wanda yake bako ba. Saboda haka abinda Allah yake cewa ku shafa kawukanku kuma ku wanke kafafunku ya zuwa ga idan sawu, ba ku shafa kafafunku ba. To waɗansu to amma akwai qira'a sabi'iyya, qira'a nafi da tazo wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ku shafa kawukanku, in aka ce wa arjulikum wato ku shafa kafafunku, domin shine atafi akan lafazi ku shafa kanku kuma ku shafa kafafunku, wanda waɗansu da ita wannan ma'ana suka yi tamassuki, wannan qira'a da ita suka yi tamassuki suka ce shafa kafa, shafa ta ake kamar yadda ake shafa kai, wanda yake shine mazhaban ɗan imaniya, ɗan shi'a, ba sa wanke kafa sai dai su shafa ta, tare da cewa sayyidina Ali da suke koyi da shi ya ruwaito hadisin alwalan annabi sallallahu alaihi wasallam a kufa, lokacin da yake amirul mu'minin baya taqiya, ba tsoro yake ba, dan duk hadisin da aka ce sayyidina Ali ya fara shi ta taqiya yayi muku koyi waye, dan kada ku ga, dan kada bai san cewa watakila akwai makiyansa a wajen, shi yasa ya bayyana ba abin da yake shine hakika ba, hakikar tana wajen ɗan shi'a. To lokacin da ya bayyana yana amirul mu'minin baya tsoron kowa, yana da sarauta a hannunsa, a lokacin nan a Kufa ya zo yayi alwala a cikin farfajiyar masallacin Kufa, yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalar tawa, sannan bayan ya gama ya tashi ya ɗebi ruwa daga cikin ruwan alwalan ya kamfata da hannunsa ya sha yana tsaye, yace kamar yanda ne innan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda wani ɗaya daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa na halarcin shan ruwa a tsaye, da kuma cewar to alwalar da sayyidina Ali yayi ya wanke kafafunsa. Hadisi ne sahihi a cikin sunan Nasa'i da sunan Abi Dawud, wanda ya nuna cewar wanke kafa hatta wajen a'immatu shi'a wanke kafa ake, ba shafawa ba. Kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana cewar kafa, farillar kafa shine a wanke ta, ba a shafa ta ba. Dan haka kuwa dole idan ya zamanto cewar alqur'ani yazo da wata da ma'anoni guda biyu, ma'ana daya ta dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, daya ma'anar ba ta dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, tunda ma'ana duk guda biyu za ta iya dauka, wata ma'ana ya kamata mu dauka, eh, wanda take da hadisi ko ba haka ba, tunda dai idan alqur'ani yazo balo balo da fuska guda daya, kaga babu rikici anan, kamar yanda aka kaga yace wa idan kuntum min salati faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskanku, kun ga nan wajen babu wani rikici. Amma wajen wa arjulakum, ya zo da ma'anan zai iya daukan waghsilu arjulakum, amma a qira'ar wa arjulikum zai iya daukan wamsahu bi arjulikum, zai iya dauka a lugha. Saboda haka ya zamanto cewar ma'ana guda biyu ce da suke taraddudi, amma sun saba ma juna. Wace ma'ana ya kamata mu dauka? Wadda ta dace da sunna, ko kuwa wadda ba ta da madogara a cikin sunna? Wadda ta dace da sunna taban. To kuma sai muka ga ma'anar wanke kafa, ma'anar da ta dace da sunna ita ce a wanke kafa, ba a shafa ta ba. Saboda hadisai da dama, daga ciki akwai hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin Bukhari, da hadisin Abu Huraira shi ma a cikin Bukhari da Muslim, da hadisin Aisha a cikin Bukhari da Muslim. Dukkan hadisan abinda suke nunawa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wata ran a halin tafiya inda babu isasshen ruwa, sai ya ga sahabbai sun yi alwala, sai ya ga kafafun waɗansu daga ciki suna kyalkyali, ma'ana ruwa bai riga ya shafa su ba, bai taba su, ba su ji kudar ruwa ba, suna kyalkyali na cewa ba su wanke kafar ba. Sai ya ce ayyuhan nas asbighul wudu, ya ku mutane ku cika alwala, ku yi alwala cikakkiya. Wailun lil aqabi minan nar, tsananin azabar wuta ta tabbata ga digadigai, digadigai tsananin azaba ta wuta za ta tabbata a gare su. In Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi narkon azaba da wuta, zai yi narkon azaba ne akan barin mustahabbi ko barin wajibi? Barin wajibi. Ma'ana duk wanda bai wanke kafa ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsananin azaba ya tabbata a gare shi. Saboda haka wanke kafa wajibi ne ko ba wajibi ba? Wajibi ne. To wannan ya dace da ɗaya daga cikin ma'anonin, ma'anar da ta dace ita za mu ɗauka. Saboda haka ma'anar ayar wa arjulakum ma'ana waghsilu arjulakum, to idan haka ne, to ya zamu fuskantar da qira'ar wa arjulikum? An ruwaito an yi qira'ar wa arjulikum, me ake nufi? Me yasa aka yi ma arjuli jarra? Wannan ga masu larabci ne, wanda ba su san abin harshen larabci ba, ba lalle ya zama to kanta sun fahimci menene wannan rikicin ba. Amma wanda suka san qira'a, wanda suka san nahwu, ka'idodin grammar ta larabci, dole za su gane, dole za su nemi su san to me yasa aka ce wa arjulikum, kuma ga ta qira'a ce tabbatacciya. To wannan yawanci malamai suna fuskantar da wannan da ma'anar cewar wannan yana daga cikin abin da ake jema aljarru, wato lil mujawara, ana yi ma kalma wasani na makwabcinta ba dan ya nuna cewa shine haƙƙin wasalin da ya kamata a yi mata ba, dan saboda makwabtaka kawai. Saboda haka da aka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, an yi jarra din ne lil mujawara, kamar inda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul Hud, a cikin kisar Annabi Nuhu yake cewa inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, adhaba yawmin alimin, azaba yawmin alimin, azabar rana mai radadi, azabar ce mai radadi ko ko ranar ce mai radadi? Azabar ce. To kaga in azabar ce, ko kamata a ce azaba yawmin aliman, domin azaba din nan mansuba ce da fataha ake mata. Abinda zai bita shi ma kamata ya yi masa nasaba, a ce aliman, amma sai aka ce alimin saboda mujawara, saboda yayi makwabtaka da yawmi. Yawmi majrura ce, sai shi ma aka yi masa jarra. Kuma kamar qira'ar wata qira'a wadda ta zo yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun, ita ce qira'ar mu ko da muke karantawa sab'iyya. To akwai qira'a da sai yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasin, aka kawo shi bin jarra lil mujawara. Saboda haka wannan abu ne wanda yake ana yin sa a cikin larabci, mujawara tana nan. Saboda haka da aka yi jarra anan, an yi ta ne lil mujawara, amma ma'anar shine a wanke ta. To in haka ne, in wanki za a yi, idan kafa wanke ta za a yi, alqur'ani fasihi ne, me yasa ba a hada ababen wankewa tare ba, sai aka kutsa abin shafawa tsakanin ababen wankewa? Aka ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ba a ce wa arjulakum ila alka'abaini ba, sai aka kutsa wamsahu bi ru'usikum. Da ba kamata ya ce duk ababen wanke su a hada su tare ba, na shafawa kuma a sa shi daban, ko ba haka ba? To me yasa aka saba wannan tartibin? Sai aka ce Allah ta'ala ba zai wani abu ba sai da hikima. Dalilin da yasa aka saba wannan tartibin, dan a bayyana tartibin yanda ake alwala, domin a nuna cewa alwala yin tartibi a cikin ta wajibi ne. aka ce ku wanke fuska, ku wanke kafafu, ai ku wanke hannuwa, ku yi shafar kai, ku wanke kafafu. Saboda haka tartibi wajibi ne a cikin al'ada, duk da wawu ba tartibi take bukata ba, amma ambaton su ɗaya bayan ɗaya ya nuna tartibi. Kuma kutsa abin shafa, kutsa shafa tsakanin wanka guda biyu, tsakanin wankewa guda biyu, ya nuna kan cewa dole sai an yi tartibi. Kun fahimci wannan? Saboda haka dalilin da yasa aka ce wamsahu bi ru'usikum in nan kenan, sannan aka ambaci wa arjulakum daga baya ila al-ka'abain, ya zuwa ga al-ka'abain. Al-ka'aban su ne wato idanun sawu guda biyu, an gane su aiko idan sawu wanda yake a gefen kafa, wanda shine idan shine ake cewa sahabbai in suna sallah suna wato hada idan sawun juna tare, ma'ana wato su tsaya daidai wa daidai, su matse kuma tsakanin kafafun su. Waɗannan kasusuwa guda biyu su ne haddin alwala, su ma suna cikin abin da ake wankewa, ba wankewar yana takaita zuwa gare su bane, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira na hannu, haka ya zo a bayanin na kafa, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi wanke kafarsa, ya wanke kafafun nasa hatta ashra'a fis saf, har sai da ya fara wanke wato kaurinsa sama, wato kasan wato inda makyanjama ta hadi tare, wato daidai kauri ke makyanjama kenan, wanda ya nuna kan cewa yana daga cikin abin da ake wankewa. To wannan su ne abubuwan da suke farilla na alwala, wanda Allah ta'ala ya ambata su a cikin alqur'ani, kuma su ne ake ijma'i akan su ne wajibai na alwala. Dukkan sauran abubuwa da suka zo na alwala wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sun zo ne a cikin sunna. Daga ciki akwai kurkura baki, daga ciki akwai shakarwa da facewa, daga ciki akwai shafar kunnuwa, dukkaninsu sun zo a cikin sunna, kamar yadda bayanin su ya gabata a cikin littafin fiqh, kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake alwala. Wannan ayar a cikin suratul ma'idah ce, bari mu karasa karatunta sannan mu zo zuwa ga masail din dake ciki. Allah ta'ala yace wa in kuntum junuban fatahharu, in kun kasance a cikin halin janaba to ku yi tsarki. Al-junub ma'anarsa wanda ake nisantawa, daga nan ne aka samu al-ajnabi. Al-ajnabi shine wanda yake abin nisantawa daga dangantaka da mace, sabanin muharrami wanda yake makusanci. To al-junub an ce ma al-junub mai janaba, abin nisantawa, saboda ana nisanta shi daga yin wani abu na ibada, dan haka aka kira shi mai janaba. Kun ga larabci musulmin harshe ne, tun kafin zuwan musulunci aka ambace shi da wannan, saboda larabci harshe ne na Annabi Isma'il. Annabi Isma'il shi ya musulunta da harshen larabci, duk da yake ba shi ne ya fara magana da larabci ba, akwai al-arabul ariba al-qahtaniyun da suka zo suka zauna a Makka, wanda daga wajen su Annabi Isma'il ya koyi yaran a larabci. Quraishi suka zamanto al-arabul musta'riba, larabawa da suka zamanto da aka larabtar da su. To amma a wajen larabtar da larabcin sai aka musuluntar da shi, ya zamanto aka ringa amfani da ibarori waɗanda suke na musulunci. Yanzu kamar a kira mutum mai janaba da sunan mai janaba, abin nisantawa, kaga wannan ma'ana ce ta shari'a. To abin da yasa aka bashi wannan ma'ana yana daga cikin wato ragowar koyarwar addinin Annabi Ibrahim da larabawa suke da shi. Don ko a cikin jahiliya idan mutum yayi janaba sai yayi wanka, yin wankan janaba yana daga cikin abinda yake cikin al'adun jahiliyar larabawa, sai dai musulunci yazo ya bayyana me hukuncin janabar da kuma yanda wankan ya kamata ya kasance. Abinda ake nufi da janaba shine wato saduwa da iyali ko da ba a yi inzali ba, ko kuma yin inzali ko da ba sadu da iyali ba, wannan shine janaba. Ba saduwa da iyali ba, maghibul hashafa, ko wato ya zamanto cewar an samu a abin nan saduwa tsakanin mace da namiji, sawa'un a ko abin nan a ko ta yanda yake ake saduwa bisa al'ada, ko kuma wal iyad billah abin da yake Allah ya tsine ma wanda yayi, idan ya zamanto kan cewa saduwar ya zamanto kan cewa ta abin nan a ta dubura, shi ma duk janaba ne. Ko kuma ya zamanto ayi inzali din nan, ko da saduwa ko babu saduwa, duk wannan hukuncin janaba ne. To Allah yake idan kuka kasance a cikin halin janaba, fatahharu, ku yi wanka. Fatahharu ai wato tatahharu ne, ku isa matuƙa wajen wanke kawu kanku. Shi yasa aka dan a sigar fi'ilin tatahharani sai aka yi idgamin ta cikin fa ya zamanto fattaharu aka shigar da ta din cikin fa aka yi masa wato sigar mubalaga wato ita matuƙa wajen tsarki shine wato sunna ta bayyana da yin wanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qa'ada baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Idan mutun ya zauna wato a tsakanin wato rassan jikin matarsa ya zamanto kuma kan cewa har an samu saduwa to faqad wajaba al-ghusl, wanka ya wajaba. Kuma yace al-ma'u min al-ma', ruwan wanka yana wajaba daga fitar ruwan maniyyi. To da kawai nan ma'anoni guda biyu su ne janaba. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'ana al-Qur'ani. Kun ga inda mutum zai ce al-Qur'ani kawai zai bi, fatahharu, ku yi tsarki, ku isa matuƙa wajen tsarki, kowa sai ya fahimta yanda yake so, ko ba haka ba. Wani sai ya ce a'a, isa matuƙa kai alwala. Wani kuma sai ya ce a'a, bayan kayi alwalar maimakon ka wanke sau uku ka wanke sau biyar, shine isa matuƙa. Kowa sai ya fasara yanda yake so. Wanda yake so ya yi Qur'aniya haka zai yi, yake Qur'ani kawai. To amma sunna sai ta bayyana cewa sannan sai Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marda, in kun kasance marasa lafiya, aw ala safarin, ko kuwa kasance akan halin tafiya, aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib, ko ɗaya daga cikin ku yazo da ya dawo daga makewayi. Al-gha'ib shine al-munqatib min al-ard, kwari. Domin abin da yasa aka kira shi al-gha'ib, ma'ana wajen da ake yin bayan gida din. Asalin ma'anarsa wajen da ake yin ba al-gha'ib, wajen da ake wato kwari ne da ake zuwa a yi tsuguno. To sai aka ambaci shi kansa yin tsugunan, aka ambace shi da sunan wurin da ake yin tsugunan, yana daga cikin uslubi na Larabci, majaz. Allah ya ce idan ɗayan ku ya zo daga wajen bayan gida, ma'ana wannan ya haɗa wato idan kuka yi aka kuka samu kari, shine mutum ya je ya yi bawali, ko mutum ya je ya yi bayan gida, ko mutum ya je ya fitar da najasa ta hanyar fitar da rihi, wani abu dai daga cikin abubuwan da yake warware alwala shine al-hadathul asghar, karamin kari. Aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa, ko kuma kuka shafa mata. Shafa mata a nan wajen sahabbai sun saba, waɗanda suka ce abinda ake nufi sumbanta da shafawar jiki da jiki rumbata. Abdullahi dan Abbas kuma yace abinda ake nufi jima'i, saduwa da iyali. Sai dai Allah yana yin alkunya, yana sayawa, baya fitowa ƙwalo-ƙwalo ya faɗa, ya ce ai baya fito. Wannan wato kunya tana daga cikin imani, kuma hatta a cikin uslubin magana ana so ai kunya, sai idan ya zamanto yanda ba yadda za a yi sai an fito an faɗa ƙwalo-ƙwalo ɗin, to sai a faɗa domin a gane, kada ya zamanto wani a rikita masa tunani, ko bai san yanda ake sayawa ba, an saya ɗin ya bashi wata mummunan ma'ana, ko ya bashi rashin fahimta, to sai a bayyana. Koyaushe ana aunawa tsakanin bayani da tsare kunya. Yayin da za a samu bayani da tsare kunya tare, sai a yi su gabaki ɗaya, ai bayani a tsare kunya. Idan ya zamanto kan cewar ba za a samu bayani ba kuma za a samu tsare kunya tare ba, to wanne za a kaddamar? Bayani za a kaddamar ko tsare kunya? Bayani za a kaddamar. Idan ku dubiyun za su samu, sai a yi su gabaki ɗaya, ai bayanin da sayawa yanda zai zamanto an tsare kunya kuma an yi bayani. To Allah ta'ala ya ce aula mastumun nisa, Ibn Abbas ya ce ma'ana in kuka sadu da iyali. Sai dai Allah yana alkunya. Falam tajidu ma'an, kuma ya zamanto ba ku samu ruwa ba, fatayammamu, to ku yi taimama. Fatayammamu ay faqsudu, ku nufi sa'idan, turɓaya, abinda yake a bayan ƙasa. Fatayammamu ay faqsudu sa'idan, ku nufi wato abinda ke bayan ƙasa. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, ku shafar fuskarku da shi daga gare shi da kuma hannayenku. Wannan shine hukuncin tayammama. At-tayammum asalin ma'anarsa al-qasd. Famsahu fatayammamu sa'idan, ku nufi as-sa'id. As-sa'id, abinda ake nufi da as-sa'id shine ma sa'uda ala wajhil ard, abin da yake ya daukaka a bayan kasa. Saboda haka ya hada dutse, ya hada turbaya, ya hada yashi, ya hada tako, ya hada kankara, sawa'un yana da turbaya ko ba shi da turbaya a kansa. Waɗansu kuma suka ce wannan shine maganar jumhurin malamai, shine maganar Abu Hanifa, shine maganar Imamu Malik. Waɗansu kuma suka ce as-sa'id abinda ake nufi turbaya kawai, ba kowane abu da yake bayan kasa ba. Saboda Allah ya ce ku shafa fuskokinku da hannayenku minhu, daga gare shi. Saboda haka dole wani abu ne wanda yake za a iya daukan waninsa saura, yayi saura ko ba haka ba? Dutse za ka iya daukan waninsa wani yayi saura? In ka taba dutse akwai abinda zai liƙe a jikinka na dutse? Amma turbaya in ka taba tafa, turbaya za ta liƙe wani abu yayi saura ko ba haka ba? To sai Imamu Shafi'i da Ahmad suka ce dole sai dai abinda ke bayan kasa da za a taimaka da shi sai turbaya. Sun takura ko ba su takura ba? Imam Malik ya yalwata ma fassararsa ta yalwata ko ba ta yalwata ba? To wanne ne za a ɗauka? Idan muka duba cewa taimama ta zo ne ta babin ruksa, ta kawo mana sauƙi akan tsanani, magana Imam Malik ta fi. Domin idan muka ce dole sai turbaya, idan kana cikin halin yadda ba za ka iya samun turbaya ba fa, amma kana za ka iya tafiya da dutse. Kamar alal misali ka shiga motar ɗan inugu da ba sa tsayawa a alwala a sallah, ba za ka iya ɗaukan turbaya ba, amma za ka iya ɗaukan dutse ko ba ka iya ɗaukan dutse ba ka sa a cikin jakarka? To ka gani, to a mazhabar Imam Malik za ka iya, amma a mazhabar Shafi'i da Imam Ahmad ba za ka iya ɗauka ba, dole sai turbaya. In ka dauki turbaya wata ƙila sai za ka bata musu mota ka fita da turbayan nan, amma dutse za ka iya ɓoye shi a cikin jakarka ba wanda zai gani, sai ka taimaka ka. Saboda haka in dai ta babin ruksa ne, kaunin Imam Malik ya fi dacewa da maqasidish shari'a. Kuma tare da sauran akwai ma sauran hujjoji wanda yake mun yi bayaninsu a cikin karatun fiqhu, cikin karatun izziya. To wannan dai ayar ta nuna cewa taimama an shar'anta ta, mashru'a ce. An ambaci wa in kuntum marda, in ba ku da lafiya. Ma'ana in ba ka da lafiya ko da ruwa ba za ka yi amfani da ruwan ba, ko ba haka ba? Shi yasa aka ambace shi, inda ba da haka ba bukata a ambaci mara lafiya. Ma'ana wato akwai ruwa amma akwai ka shiga cikin halin da ba za ka yi amfani da shi ba, shine saboda rashin lafiya. Abinda ake ilhaqin wannan da shi shine halin tsoro. Kamar kana cikin halin tsoro ba za ka iya fita ka je ka nemo ruwa ba, an sa dokar ta baci, ba ka da rijiya a gida, ba ka da famfo, ruwan famfo baya zuwa gidan, dole sai ka je ka fita akwai famfon unguwa da za a je a ɗebo ruwa, kuma an sa dokar ta baci. In ka fita in ba taɓa lafiyarka ba za a taɓa mutuncinka, ko zaginka aka yi an taɓa mutuncinka. Shari'a ba ta yadda kai abinda za a taɓa mutuncinka ba ko a zage ka domin kai ibada. Idan zai kai ga wannan to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ba a kallafa masa kai wannan ba, sai ka zauna a gida ka taimama, kaga sauƙin addini. To a cikin irin wannan wato da aka ce wa in kuntum marda, an yi ishara ne ga wanda yake ba zai iya amfani da ruwa din ba ko da akwai ruwa, shine kamar mara lafiya ko kuma wanda ba zai iya kaiwa ya zuwa gare shi ba. Aw ala safarin, ko kuma kuna halin tafiya. Halin tafiya wuri ne da ake tsammanin rashin ruwa, kana da ruwan amma ba zai ishe ka ka sha kai alwala ba, sai ka sha wajen tsarki kuma sai ka taimama. Ko kuma ya zamanto cewar kuna halin zaman gida, kun shiga cikin halin hadas, abinda yake wajabta a yi alwala shine karewar alwala. Alwala ta kare za a yi sallah da karamin tsarki ko babban tsarki. Wanda ya nuna karamin tsarki shine yin alwala domin taimama, babban tsarki shine yin taimama maimakon wanka. Domin wanda yake da janaba, wanda yayi sadu da iyalinsa, wanka zai yi ko alwala zai yi? To kaga wanka zai yi, amma an ce idan bai samu ruwa ba zai taimama. Ma'ana kenan ana taimama hatta mai janaba ma yana yin taimama. Saboda haka an ambaci karamin kari, an ambaci babban kari, cewa duk idan ba a samu ruwa ba ko da ana zaman gida ne za a yi taimama. Kuma aka bayyana taimaman nan da cewa shine shafa fuska da shafa hannaye. Ba a faɗi haddin fuska baya bukata domin ba mujmal bane, amma hannu fa mujmal ne ko? Domin kamar yadda muka ce hannu yana iya nufin tsintsiyar hannu ko dantse ko hannu zuwa kafada. To ina mutum zai shafa wajen taimama? Sunna sai ta bayyana tsintsiyar hannu kawai ake shafawa, hadisin Ammar, tsintsiyar hannu kawai ake shafawa wajen taimama. Kuma nan ayar bata bayyana abinda zai sa mu ce tartibi ya wajaba ba, saboda dawawu aka kawo. A wajen alwala mun bayyana abinda ya nuna cewa akwai tartibi, amma a wajen taimama ba abinda ya nuna cewa akwai tartibi. domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ammar an ambata kan cewa yayi taimama, ya shafa hannunsa sannan ya shafa fuskarsa. Kuma wata riwayar ta nuna kan cewa ba a bisa wannan tartibin ba. A zahir dai tartibi a cikin taimama ba wajibi bane. Ka iya shafa fuskarka daga farko, sannan kuma ka shafa hannunka, wanda yake shine yanda aka ambace shi a Alkur'ani, shine wanda yake aula. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah baya nufin ya sanya wani tsanani, wani kunci a gare ku a cikin addini. Liyaj'ala alaykum min haraj, Allah baya son ya sanya wani kunci a gare ku, wani kunci ko mai kankantarsa Allah baya, da shi yasa aka kawo min litta'id, domin litakidin nafi kai, ma harfu nafi ne, to aka karfafa wannan korewa da min da take nuna karfafawa, cewa duk wani kunci Allah baya so ya sanya shi. Wannan daga nan ne malamai suka samu ka'ida a cikin addinin musulunci, cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, tsanani yana wajabta sauki. Duk wani tsanani a cikin shari'a to zaka ga an kawo sauki, duk wani tsanani, sawa'un ababin ibada ne ko ababin mu'amala. Wannan ka'ida ta shiga babi da dama, yana daga cikin shigarta a cikin babin ibada taimama, idan ba a samu halin alwala ba ko ba a samu halin wanka ba. Yana daga cikin ta shiga a cikin babin ibada yin sallar kasaru, yayin da mutum yake tafiya, da jam'i tsakanin salloli yayin da mutum yake tafiya. Yana daga cikin shigar wannan ka'ida a babin ibada idan ya zamanto cewar mutum a wani tsanani ya zo masa, da ya zamanto ba zai iya yin salloli dinnan akan lokacinsu ba, saboda wani tsanani kamar lokacin ruwa, za a iya hada azhar da al'asar, a hada magariba da isha. Duk wani yana daga cikin wannan daukewar takura da kunci da tsanantawa a cikin addini. Saboda haka wanda suke ganin ba za a yi addini ba, sai an sha wahala an tsananta, wannan ba su fahimci Allah ba, ba su fahimci addinin Allah ba. Allah ya kore dukkan wani takura da wani kunci. In aka zo babin mu'amala ma haka za mu gani sauki da dama a cikin mu'amala. Kaga wajen ijara, wajen daukan haya na mutum, ba a ce maka in ka zo zaka iya daukan mutum ya maka aiki, ka ce zaka rinka biyan shi duk wata ga abinda zaka biya shi, tare da cewa a cikin watan nan baka kaddara iya abinda zai maka ba, ko ba haka ba, baka san iya abinda zai maka ba, ka jahilci abu. Kuma ka'idar shari'a, in zaka yi abu na ciniki, dole ba za a samu jahala ba, sai an san komai, ka san abinda zaka biya, ka san abinda zaka samu, dama baka san iyakar aikin ba. Amma yanzu da an takura an ce idan zaka dauki mutum aiki, sai ya sifanta maka cewa a kullun din ga iya sa'o'in da zai yi, kuma a kowace sa'ar da zai yi ga iya abin da zai fitar maka na aiki, duk sai an lissafa wannan. In aka ce dole sai an yi wannan, an takura ko ba takura ba, to duk shari'a ta ga bata dauke wannan. Haka zalika aka halatta abin da ake cewa araya. Al-araya shine mutane basu da gonar dabino, amma suna son su ci dabino yayin da ya zamanto sabon girbi, amma ba za su iya sanin nawa ne abinda za su bayar na tsohon dabino, na wato gusasshen dabino, domin a basu wannan sabon girbin ba. Kuma gashi in zaka musanya dabino da dabino, tunda akwai riba a ciki, dole sai ya zamanto mitlan bi mitl, kwano ɗaya na tsohon dabino da kwano ɗaya na sabon dabino. Amma kuma idan aka matsa cewa dole sai an zo an yi wannan, yayin da aka zo aka yi girbin kwano ɗaya na sabon dabino ba zai daidai da kwano ɗaya na tsohon dabino ba, domin muzabana ne, saboda idan ya motse zai zamanto kan cewar ya rabu, saboda haka ba za a samu daidaituwa ba. Saboda haka yanzu kenan ba yadda za a yi waɗanda suke da tsohon dabino su ci sabon dabino, dole sai sun jira don kada a yi muzabana, sai sun jira kenan wannan sabon dabinon ya motse, sannan a ce za su zo su samu, ko kuma sai sun je sun nemo zinare da azurfa sannan sai wannan dabinon. Akwai takura ko babu takura? To sai aka shaharanta musu a raya, aka ce in dai wusuki biyar ne za a iya zuwa aikar dado, a ce wannan dabinon in aka girbe shi
zai kai wusuki biyar ko zai kai wusuki daya zai kai wusuki biyu in dai bai wuce wusuki biyar ba to za su iya dauko su auna da nasu tsohon dabinan su bayar idan an yi girbi a basu wannan kaga an sauka ko ba a sauka ba to da an ce dole sai an bi ka'idar shari'a yadda tace 100% a nan wajen sai zaman to akwai takura to waɗanda suka fahimci wannan ma'ana na fiqhun musulunci sune suka fahimci kun ga abinda Allah yake nuna mana kenan a cikin alqur'ani ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin ya sanya wani kunci wani kuntatawa a gare ku wanda kuma wannan ya nuna cewa hukuncin Allah suna da hikima Allah yana yin abu bisa dalil bisa manufa wanda yake wannan manufar mukan iya gane ta wata kuma ba za mu iya gane ta ba to wannan shine wato ya shar'anta mana alwala da yin taimama domin kada ya sa mana wata takura a cikin rayuwar mu ta addini walakin yuridu li yutahhirakum sai dai Allah yana so ya tsarkake ku wato da Allah yake ku yi alwala ba tsananta muku yayi ba so yake tsarkake ku duk da yake akwai mashakka kamar yin alwala lokacin tsananin sanyi ka cika ta akwai mashakka ko ba mashakka to amma wannan mashakka ce da take zuwa tare da ibada ta daga cikin tsarki da Allah yake so ya muku walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana so ya tsarkake ku tsarkaka din nan kuma iri biyu ce tsarkaka ta zahiri ce ta tsafta Allah yana son mu da tsafta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tuhur shatrul iman ba tsoron Allah bane ka zamanto dukun ka tafi kana cin goro kana tofarwa kana tafiya cikin tsummokara cikin dauda ka je ka tsuguna a gefen titi ka ce za ka yi bayan gida ko za ka yi bawali ka ce wannan shine alamar tsoron Allah ba ka damu da duniya ba a wannan alamar jahilci ne da rashin sanin addini da rashin sanin tarbiyyar musulunci addinin musulunci ba addinin dauda bane ba addinin dakal bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah madaukakin sarki ya wasa'a musu hakika daga farkon musulunci ba su da shi amma yayin da Allah ya wasa'a musu annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da Allah ya wasa'a muku mutun ya hada tufafinsa yayi sallah a cikin wato taguwa tare da jautu ko a cikin maya a cikin alkaba wato a cikin mayafi tare da jautu ko a cikin taguwa tare da wandan ciki ya sifanta musu irin sifofi na tufafin da tufafi da za a sa yace mu sanya fararen kaya ka san kuwa in dai mutum zai sa fararen kaya kazami ba zai sa fararen kaya ba ko ba haka ba to tunda ko aka kwalai sai da mu sa fararen kaya kaga an ce mu tsafta kenan dan kazami ba zai sa fararen dan duk kazancen mutum duk zuhudinsa in dai yana safararen kaya shi kansa wani lokaci zai aibata kansa to amma aka ce mana musafararen kaya wanda nuna ana so mu tsafta kenan to addinin musu Allah yana son mu tsafta wannan tsafta ta zahiri kenan kuma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsarki rubin imani ne at-tuhur shatrul iman hadisin Abu Malik al-Ash'ari huwa aka sanya tsafta tana daga cikin wato rubi ta imani dan haka mu tsaftace kayukan mu tsaftace mahallin mu tsaftace wuraren ibadar mu Allah yana son mu yi wannan walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana so ya tsarkake ku tsarki na biyu shine tsarki na kuma batini ya tsarkake ruhin mu da yin wannan ibada domin wannan ibadar ta alwala da kuke gani akwai tsafta ta gaba sannan akwai tsafta ta zuciya domin yayin da mutum yayi alwala kamar yanda saboda kurewar lokaci in darasi ya zo na gaba dole sai mun kara a ci gaba da sauran masail na wannan aya gobe insha Allah hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo na tsarkake mutum yayin da yake alwala in ya wanke fuskarsa dukkan zunuban da ya aikata da fuskarsa za su fita daga fuskarsa tare da dugon ruwa da yake diga daga wato hatta daga gashin idansa dugon ruwa da yake dagowa daga gashin idansa yana diga zunuban da yayi da fuskarsa ma'ana wanda yayi da gani da kuma ɗan sakin baki da yayi da bakinsa duk Allah zai yafe masa haka da hannunsa yayin da suke sau idan yake wanke hannunsa dugon ruwan yana diga Allah zai tsarkake shi daga zunubansa haka da kafarsa to kun ga wannan tsarki ne na batini sannan in ya gama in ya kalmar shahada a ce masa a bude masa kofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga ta ko ina yake so duk wani daga cikin wannan tsarkin ma'ana akwai tazkiya da take ba mutum alfala kad aflaha man zakkaha walakin yuridu li yutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaykum kuma domin ya cika ni'imarsa akan ku ma'ana yi sa mu ni arwala cika ni'imar Allah ke domin sauran al'ummomi ba su da alwala irin tamu wanda muke yi shi yasa ne za ta zama to alwala take alamar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama da haka ake gane yan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata al'umma wajen suke alwala yanzu, ko akwai wata al'umma da ga suna alwala in za su yi sallah, ko yan orthodox yan Ethiopia masu addinin Kirista a dariƙar orthodox su ne za ka je ka ga yanda suke sallah, sai ka ga sun yi kama kamar da musulmi a masallaci a cocin su in suka fito, amma akan dandamali za ka ga suna sujada, su tsaya a ƙasan dandamali yana gaban su, kuma sai ka ga sun tsufiya su yi sujada, sai sun gama bautar sun fito za su tafi, sai su tsaya su yi sujadar anan da ruku'u, za ka ga suna har da ruku'u amma ba su da alwala. To wannan ni'ima ce da Allah ya cika ta ga al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wata al'umma da take alwala in ba al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wal yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun, domin ku yi godiya ga Allah. Ma'ana tuna ni'imar ka, tuna waɗannan abubuwan shine zai sa ka zamanto cikin masu godiya ga Allah. Zamantowa cikin masu godiya kuwa manufa ce babba da ake so musulmi ya kasance, domin wato matsayin yin godiya ga Allah shine matsayi wanda yake mafi koli, domin kaɗan ne daga cikin bayi da suka taka wannan matsayi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur, kaɗan ne daga cikin bayina da suke cikin masu godiya, Allah ya sanya mu a cikin su. To za mu tsaya anan insha Allah, sai gobe za mu karanta masail din da ka zo a cikin tafsirin wannan ayar, da hukunce-hukunce da fawaid a bisa yanda Sheikh Abdulrahman ibn Sa'idi a cikin tafsirin sa Tafsirul Karimur Rahman ya kawo masail wajen guda 40 da yan kai, wanda su za mu karanta insha Allah, kamar yadda muke ba ma bin littafi guda wajen tafsir, sai dai duk wanda yake akwai fa'idodi daga cikin tafsiri za mu iya daukowa mu karanta, domin ya zamanto fa'ida ta yawaita a gare mu. Allah ya buɗa mana kofar fahimta alqur'ani. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allah muna roƙonka Allah kai mana muwafaqa da yin azumin watan ramadan imanan wahtisaba, ka ba mu ikon tsayuwar dare a cikin watan ramadan imanan wahtisaba. Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali. Allah kai mana maganin fitilku da suke addaba wannan ƙasa tamu. Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka yaye tsanani da yake sauka a cikin wannan al'umma. Allah ka dauke azaba ka a cikin wannan al'umma, ka saukar da rahamarka a gare mu. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka ba mu nasara akan waɗanda muke zaune tare da su, kafirai da suke mana mummunan nufi akan abin da zai tabbatar mana da cigaban addinin mu a wannan ƙasa ya rabbal alamin. Allah ka ba mu nasara akan su, ka ba mu nasara akan dukkan wanda suke mana mummunan kaidi da mummunan shiri akan bata addinin mu da gurɓata kuma wannan zaman lafiya.